biyar makasa miya da alkhairi karmiya da zamba.
Masu sauraro, sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shamsi Hamza Ibrahim ce ke muku lalle marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo da ma ci gaban da aka samu a kimiyyar fasahar
zamani.
Madalla. A ci gaba da bitan wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shirin cikin shekarar 2022 da muke kokarin bakwana da ita. Za mu yi waiwaye kan sharuɗa da ka'idojin aiki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka wajen tsaftace shafukan sada zumunta waɗanda ake ganin za su taimaka wajen kare haƙƙin 'yan ƙasa da ma waɗanda ba 'yan Najeriya ba da ke zaune a ƙasar, har ma da samun fahimta tsakanin ƙasa da ƙasa. Idan za a iya tunawa, hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta Najeriya, wato NIDDA a taƙaice, ta ce an samar da ka'idar aiki tare da haɗin gwiwar hukumar sadarwa a Najeriya NCC da hukumar yaɗa labarai ta ƙasar NBC don kaiwa ga wannan mataki. Ta koya 'yan ƙasar suka ji da wannan sanarwa, shirin matasa a duniyar gizo ya ji ta bakin wasu matasan.
A sunana Yahaya Zaniyatawa, gaskiya muna goyon bayan duk wani mataki da gwamnati za ta ɗauka na tabbatar da cewa an tsaftace kafafen yaɗa labarai na yanar gizo. Sakamakon idan aka lura da yadda aka bin abin barkatai, to an ba kowa da kowa dama ana aikata abubuwan da ba su dace ba tare da ita gwamnati ma ta sani ba ko ta ankara irin abubuwan da ke faruwa. Manyan ƙasashen duniya waɗannan kafafen yaɗa labarai idan sun je sai sun yi rajista da gwamnati, kuma dukkan abin da suke samu gwamnatin ƙasa tana samun wani tagomashi daga ƙasashen. Kamar a kwanakin baya sadda aka yi zanga-zangar NDSA, kin gani sai da wannan zanga-zanga ta jeho ƙasar nan cikin wani irin mawuyacin hali. Amma da gwamnati ta katar da shafin daga baya suka sake kulle sabuwar yarjejeniya, sai kasance cewa shi kamfanin Twitter ɗin ma zai taimaka ma gwamnatin Najeriya wajen tabbatar da tsaron ƙasa da duk wani abin da ake yadawa wanda gwamnati bata amince da shi ba. To idan gwamnati na ɗaukar matakai kan kafafen yaɗa labarai da koko in ce shafukan yanar gizo ɗin nan, to zai taimaka ƙwarai. Kuma wani abin da har yanzu ba gane ba, idan gwamnati ta ɗauki rano ta, to dole su wa'annan kafafen yaɗa labaran gwamnati ringa samun wani tagomashi mai tsoka daga wajensu.
Ni sunana Yusufuddin A. Yusuf. Abubuwa ne waɗanda suke suna da kyau, sai dai abin da mutane suke tsoro shi ne wato kada ya kasance an fitar da tsarin da kawai zai zamto interest ɗin gwamnati kaɗai yake karewa, ba wai yana kare haƙƙin al'umma ba ne. Abin da mutane suke gudu kenan, sannan kuma mutane suna gudun kar a yi wani abin da za a yi amfani da shi domin a cutar da waɗansu mutane, domin akwai waɗansu content ɗin da suke akan nan ba su a ce wannan under-18 ne ko na wasu irin waɗannan abubuwan da ya kamata sai ta lura da su sosai. Domin alal haƙiƙa kan gaskiya a kafafen sada zumunta akwai abubuwan da kai karan kanka in ka gani abin zai bata maka rai, ba za ka ji daɗin sa ba, musamman irin su TikTok ɗin nan da irin su Twitter ɗin nan da sauran kafafen sada zumunta. So na ga gwamnatin ta yi wannan yunkuri ne mai kyau, amma a tsaftace niyya kuma a yi abin nan domin Allah.
Madalla. Kazalika, shirin ya yi waiwaye kan babban taron fasahar zamani a Najeriya na shekarar 2022, wanda ya mai da hankali kan fargar da matasa a game da yadda za su yi amfani da damammakin da ke tattare da tattalin arzikin fasahar zamani domin cike giɓin rashin ayyukan yi a ƙasar. Hakan ya zo a daidai gabar da ƙasar ke ci gaba da bunƙasa hanyoyin fasaharta don gogayya da sauran ƙasashen da suka ci gaba. Ga dai hira ta da babban daraktan hukumar ta NIDDA, Malam Kashifu Inuwa Abdullahi.
To shi dai irin wannan taro ana yin shi ne domin a haɗa mutane masu tunani, masu basira, a ƙara musu ƙarfin gwiwa na abubuwan da suke yi. Saboda duka wani harkar fasaha zamani ko harkar da ya shafi innovation, ka ƙirƙiro abu ne wanda ake cewa you cannot succeed in isolation. Za ka taɓa yin nasara ba in kai kaɗai abu. So sai irin ka fito, ka yi gogayya, ka gane mutane, ka gane menene matsalolin mutane, sannan in ka ka fasahar ka sai ka samu wanda za su taimaka su daidaita ma wannan fasaha domin kai nasara. So a wannan taro mun gayyato mutane daga ƙasashe daban-daban wanda sun zo nan domin su yi sharing din experience din ƙwarewarsu da mutanen mu na Najeriya, sannan su ba wa matasan mu da mutanen mu masu fasaha shawarwari ne da za su saita fasahar su ita ma ta zo tari gogayya da irin fasaha da take zuwa daga manya-manyan kasashe na duniya.
Yaya tasirin wannan taro yake ga matasa musamman wanda ba su da ayyukan yi? A ganin sun yi amfani da wannan damar wajen amfani da kafafen yanar gizo don samun ayyukan da za su yi dogaro da kawunan su.
Babban tasirin sa shine wayarwa su matasan kansu su san me fasaha zamani take. Su matasa su ne gadan bayan fasaha zamani, saboda akwai abin da ake kira talent, wato kwarewa ko kuma basira. Duk ta gabaki ɗaya fasaha zamani ta dogara ne akan wannan basira. So mutane in ka kasa fasaha zamani kashi biyu, kashi ɗaya wannan talent ɗin ne, wato ƙwaƙwalwar mutane, basira ɗaya kashin shi kuma shine kansa technology. Saboda shi technology abu ne da ake ƙirƙiro shi. So amfanin ba wai ka ƙirƙiro abu ba, in ka ƙirƙiro wannan matsala zai canja a duniya, ta ya zai zo yayi impacting din duniya.
Haka dai, tuma sauraro, da haka kuma muka zo ga ƙarshen shirin gabaki ɗaya a wannan shekara ta 2022. Kasancewar yau take ranar bikin Kirsimeti, muna taya al'ummar Krista a faɗin duniya murnar zagayowar wannan rana, da kuma fatan Allah ya sa mu riƙe sabuwar shekara ta 2023 cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Mu kasance lafiya. Salam.
Susanya ayo.